الدين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يولا ربا شاء أكو قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريف دل ثلاثين أكو kuma ɗaya ga watan takwas na shekara ta 2012 ta miladiya za mu tashi aya ta 108 a cikin karatunmu na tafsirin alƙur'ani a wannan wata mai albarka watan ramadan a cikin suratul an'am insha Allah daga tambayoyi da aka rubuto farko neman addu'a ne akan wata bukata yana neman addu'an ƴan uwa musulmi to Allah madaukakin sarki ya biya maka bukatun naka kuma ya biya mana bukatun mu na alkhairi wannan shi ma babu tabata da lafiya yana bukatar addu'a Allah madaukakin sarki ya bata lafiya da sauran mutane a tashi a cikin addu'a Allah ya biya masa bukatunsa wannan yace ina son karin bayani akan yin nafila bayan sallar tarawih da shafa'i da witri yin nafila bayan sallar tarawih da shafa'i da witri bayan an yi witri shafa'i da witri a cikin sallar tarawih asali an fi so a sanya witri ya zamanto shine karshen nafilar da ake ij'alu akhira salatikum bil-layli witra kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sanya sallar ku ta karshe a cikin dare ya zamanto witri amma an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sallaci raka'a biyu a zaune bayan yayi witri wanda ya nuna asali halaccin yin nafila bayan an yi witri din ya halatta idan mutum ya zamanto cewa yayi witri a farkon dare alal misali saboda gudun kada ya kasa tashi a karshen dare to idan Allah ya masa muwafaka ya tashi a ƙarshen dare saboda alkhairin ƙarshen dare zai iya yin witri zai iya yin nafilan to sai dai waɗansu malamai suna yin nafilan sai raka'a ɗaya ta zamanto ta haɗe da wancan witrin ya zamanto an samu shafa'i sannan sai ya ci gaba da yin nafila raka'a biyu sannan ya sake yin wani witrin to amma waɗansu amma malamai sun yi inkarin wannan cewa wannan yayi witri biyu a cikin dare kenan kuma a hadisin ibnu umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace la witrani fi layla babu witri ba a witri sau biyu a cikin dare dan haka al'aula sai kamar yanda aka rawaito na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi witri da ya tashi yin raka'a biyu bai sake wani witrin bayan wannan ba saboda haka idan mutum yayi witri a shafa a cikin jama'a a sallar tarawih yayi shafa'i da witri to in ya koma gida Allah ya masa muwafaka ya tashi da daddare ko kuma ya samu nishadin ƙara yin nafila to kada ya hana ma kansa wannan alkhairin sai ya yi wannan nafilar amma yadda zai yi sai ya raka'a biyu ba sai ya sake wani sabon witri din ba wannan witrin da ya farko ya sanya masa witri na sallolin da ya yi dukkansu na cikin dare da dama maqsudi ya zamanto cewar dukkan iyakacin raka'o'in da mutum ya yi ya zamanto wato witri ne a mara ne ba cika ba dan ma'anar witri ya zamanto mara ba cika ba idan a ce cikin daren yayi raka'a 30 to in aka hada da witri sai ya zamanto 33 kenan ko 31 to wannan shine maqsudin sallar dare ta zamanto witri ce ba shafa'i ba ba cika ba wannan shine al'aula waɗansu suna ganin cewa idan mutum yana da kaunar zai tashi a ƙarshen dare to kada ya shige witri tare da liman a shafa'i da witrin da yake yi sai ya bari idan an yi shafa'i da witri din idan an gama sallar tarawih bai shiga witrin ba ya fita daga cikin sallah bai yi tare da liman ba in ya koma gida in ya raka'a biyun sa sai ya kara da witri to abun gudu a cikin wannan shine idan mutum ya haka zai rasa ma kansa alkhairin da ɗaya daga cikin manyan maqsudin zuwa sallar tarawih tare da liman shine ake samu wannan alherin ku shine a rubuta mutum cewa ya kwana yana sallah domin hadisin Abi Dharr annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama ma al-imami hatta yansarif kutibat lahu qiyamu layla wanda ya tsaya ya sallar dare tare da liman har liman yayi sallama to za a rubuta masa sallar dare baki daya to kaga idan bai tsaya tare da liman ba har yayi hatta yansarif har yayi sallama ba zai samu wannan ladan ba a bisa zahirin lafazin hadisi dan haka kamata ya mutun ya tsaya tare da liman har a gama tare da shi domin ya samu wannan alkhairin na cewa yayi sallah tare da liman har aka sallame tare da shi. Waɗansu kuma sukan ce mutun ya tsaya ya wucirin idan aka yi sallama sai ya tashi ya ƙara da raka'a daya, to wannan shi ma bai yi ta haƙiƙin ittiba ba domin niyya ta saba, duk da yake a bisa asalin malamai da muka rinjayar niyya ba ta tasiri akan rashin ingancin koyi da liman, amma babu bukata ga yin wannan musamman ganin kan cewar muna da asali daga aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi shafa'i da wuturi sannan ya ƙara da raka'a biyu, wanda yake nuna kan cewa babu laifi idan haja idan bukata ta taso kan cewa bayan mutum yayi wuturi ya tashi da daddare ya ƙara da waɗansu raka'o'i biyu ba tare da ya sake sabunta wuturi ba. Wannan shine abin zabi kuma wannan shine abinda muka ji malaman mu suna fatawa da shi, kuma duk da yake abubuwan da sauran akwal da na faɗa dukkan su za ku ji waɗansu malamai suna fatawa da shi, amma wannan abinda muka ambata wannan shine mafi rinjaye bi iznillah, saboda dalilai masu inganci da muka ambata na ingancin asali na samun wannan daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan muna buƙatar a yi kira ga wasu mutane waɗanda idan suka shigo masallaci domin yin sallah sai ka ga ba su yarda a haɗa sahu da su, ba su yarda a haɗa sahu da su ba, kuma ko da mutum ya haɗa kafaɗarsa da tasu sai ka ga suna janyewa, kai wasu ma harara suke yi kamar ba sallah suka zo ba, duk da cewar wajibi ne haɗa sahu ba ra'ayi ba ne. Allah ya saka da mafificin alkhairi. To wannan kwarai yana da kyau ƴan uwa mu rinka tambihin kanmu akan abubuwa da aka gani wato na rashin dacewa na munkari, yana daga cikin inkaril munkar da uslubi wanda yake kyakkyawa shine na nasiha. Shi haɗa sahu da miƙar da shi da rashin barin wata furja wata kafa a cikin sahu yana daga cikin tsayar da sallah, domin kamar yadda ya zo a cikin hadithin Anas ibn Malik Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa inna tasliyatus saf min iqamatis salah, daidaita sahu yana daga cikin tsayar da sallah, kuma Allah ya ce yayi mu tsayar da sallah, saboda haka Allah ya ce mu tsayar da sallah, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa daga cikin tsayar da sallah akwai daidaita sahu, dan haka daidaita sahu yana daga cikin abinda Allah ya umarni da shi na tsayar da sallah, saboda haka a daidaita sahu abinda ake nufi da shi shine miƙar da shi, domin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi idan aka daidaita sahu in aka miƙar da sahu kafin a tada iqama zai zo ya rinka sanya hannunsa yana shafa kafadan ƴan uwa masu masallata sahabbai ya ji wane ne ya yi gaba da kafadarsa wane ne ya yi baya, in wani ya gaba ya tura shi ya koma baya, in wani ya baya ya janyo shi gaba don su zamanto lebur, sannan kuma ya zama yana cewa kuma wasuddul furaj a wato cika kafa, domin rashin cika kafa a cikin sallah din nan shine yake sanya shaidanu suke yawo a cikin sahu suna yin waswasi a cikin zukatan masallata, don haka duk waɗannan abubuwa haka dalika kuma a cika sahu na farko kafin na biyu, har Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito fassarar walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin, mun san waɗanda suke gabata da wanda suke ja baya, an cewa waɗanda suke gabata sune wanda suke gaggawa su zo zuwa ga sahun farko da wanda suke tsayawa suke nokewa a sahun baya, har yana cewa wala yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah, mutane ba za su gushe ba suna ja baya suna jinkiri har sai Allah ya jinkirtar da su, to kai ko zaka so Allah ya jinkirtar da kai cikin masu shiga aljanna, ko da zaka shiga aljanna ya zamanto an tsayare ka tsakaninka da sauran ƴan uwanka wajen shiga aljanna ai kai an saka a cikin tashin hankali, saboda haka mutun ya zamanto cikin magabata cikin wanda suke zuwa a gaba gaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mutane sun san abin da ke cikin sahun farko sannan ba za su samu tsayawa a cikin sahun farko ba sai sun yi ƙuri'a, da sun yi ƙuri'a, saboda haka kamata yayi a kula da sahu din, sannan kuma idan dan uwanka ya zo ya nemi ya daidaita sahu tare da kai ko ya baya da kai ko ya gaba da kai ko ya haɗe da kai, to kai kuma kada ka zamanto wanda yake zaka ki yin haka ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa linu bi aidi ikhwanikum, ku yi sassauci wato ku yi laushi ga hannuwan ƴan uwanku, wato idan ƴan uwanku sun tura ku baya kan ku daidaita sahu to ku turu, idan sun janyo ku don ku matso ku haɗa kafaɗunku ku janyu shine linu ɗin, ku yi laushi ga wato ƴan uwanku da suke jan ku don ku daidaita sahu. saboda haka yayin da mutum ya zama to kanta baya yin wannan to ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma maksudin zuwa masallaci shine ya zama to kanta ka shiga cikin yan uwanka ka samu albarka da alkhairin dake cikin zuwa masallaci din kuma ɗaya daga cikin wannan shine ka karya marai wannan jiji da kanda kake ji watakila baka san ma kana kai mai girman ana ta fadan masu girman kai kana ta hango waɗansu kana ta hango masu mulki kana ta hango masu sa kaya masu kyau kai baka san kana da girman kan ba abinda ya sanya ka sanar da girman kan sai an zo wajen sahu ga kana kyamar azu za a yi haka da kai saboda na kusa da kai kana ganin kanka bai kai matsayin ka ba to kaga a lokacin nan an taimaka maka ka san kana da wani aibi wanda yake kai baka sani ba wanda duk zai nuna maka aibinka ai babu wanda yayi maka kyauta irin sa dan saboda in ba haka ba sai ka mutu da wannan ka mutu da aibi sai nan alkiyama Allah ya zo ya kama ka da wannan to amma aka sanya mana irin waɗannan abubuwa da suke wato makaranta ne da za su bayyana mana aibin ka wato aibukan kawukan mu domin mu gyara kanmu mu zamanto na kirki kun san daga cikin malaman hadisi akwai wani malamin hadisi da malaman hadisi suka yi suka akan karban ingancin hadisin sa saboda shi kuma yanda Allah ya yi shi Allah ya yi shi wato mai ji da kansa ne baya son zuwa jami'i saboda yana ganin kan cewar zuwa jami'i zai sanya shi ya sahu tare da kananan mutane malamin hadisi ne ba zan faɗi sunan sa ba amma ka san malaman hadisi wajen riwayar hadisi suna tona asirin kowa to nan silili ake yi domin me domin a tsare sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake abu ba za a ce an rufa masa asiri ba aibin sa ne a nan wajen giba ta halatta giba kin naman mutane da bayyana asirin su ya halatta dan a tsare sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan tsare sunna man inda baya riwayar hadisi ya zauna a gida daga shi sai bautar sa tsakanin sa da Allah duk wanda ya magana akan sai a ce ya shiga cikin mutuncin sa ya shiga ya taɓa mutuncin musulmi yayi giba kabira min kaba'ir dhunub amma yayin da yazo ya tafaddi yace qala rasul yace haddathana wa akhbarana wa anba'ana yace kuma zai dangana har ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ina to wannan ya bijirar da kansa ga wato kibau na dole sai an jinjina shi an ji ya cancance yace haddathana a karba ko bai cancanta ba to raka duk abinda ake yi sai an bi kofar to daga cikin abinda aka yi na wannan bawan Allah ya yafe mana baki daya shine aka je yana cewa shi ta yaya za ya zo ya shiga cikin sahu ya hadu tare da sauran gabagarin mutane to wanda yake kuma wannan dan haka suka zamanto wannan abin aibatawa ne aka aibata shi akan wannan to kar mu zamanto irin waɗanda za mu yi wannan kar mu zamanto irin wannan dan haka wannan nasiha da dan uwa ya kawo nasiha ce mai ma'ana kuma muna fata mu kokari da haka ne ya kamata ya zamanto masallatan mu su zamanto akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyanci sahabbansa mu zamanto muna kokarin kamantawa waɗansu suna kokari su ce sai sun hada idan sawu da idan sawu sai sun hada idan sawu da idan sawu to wannan duk da yake waɗansu sun yi wannan fahimta na hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani na athar ɗinsa na bayanin yanda suke daidaita sahu amma waɗansu malamai sun yi intikadin cewa fahimtar su ga wannan fahimtar su da suka yi na wannan asar na Zaid ibn Khalid al-Juhani kuskure ne Sheikh Bakr ibn Abdullah Abu Zaid a cikin littafin sa La Jadida fi Ahkami as-Salah yayi tambihi akan wannan al-maqsud abinda ake nufi shine kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya din cewa kafada su zamanto daidai ko ba a samu furja ba a samu kafa ba wato wannan yana tsaye kuma abin nan akwai faraga akwai fili tsakaninsa da dan uwansa to wannan shine ba a so amma a so ake a manne juna ka fada ta manne da wata ka fadar kuma kafa su zamanto a saitir wani bai yi gaba ba wani yayi baya shine abin shine al-maqsud amma a ce idan wani lokaci za ka ga idan an za a ce sai an hada idan sawu to wani sai ya zamanto ya harrafa da kafar tasa ba kibla take kallo ba ta juya tana kallon ya zamanto kamar kafar gwame to duk wannan wato kokarin wato rashin ingantacciyar fahimta ce na abinda Zaid ibn Khalid al-Juhani ya fassara ne yanda sahabbai suke tsaye da sahun su yanda suke tsaye da sahu din shine kamar wannan yanda muka ambata na yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake daidaita sahun su wannan bai dace ba wannan sabawar bai dace ba tunda sabawar ba daidaita sahu bane kamata yayi zaman to kan cewar an daidaita sahun yanda ba zai zaman to kan cewar an yi wannan sabawa ba tunda aka yi aka ba daidaita ba ni kadda sahu din ba in wani kafadar ta fito saboda ka a rinka kula kada a rinka kuma matsawa yanda zai zaman to kan cewar mutum baka da waje ka tilasta dole sai ka zo ka tsaya a cikin wajen wanda ya riga ka shine aula dan Allah dan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina roƙon addu'a a wajenka akan samun nasarar cin jarabawar SSCE wato WAEC da NECO da kuma samun admission zuwa jami'a da kuma samun cin nasara a karatu da kuma rayuwa Allah madaukakin sarki ya tattara diyya baka amin kuma diyya bamu daga cikin alkhairansa ni dalibin alqur'ani ne mai girma kuma Allah subhanahu wataala ya azurta ni da haddace wannan wani kaso mai yawa daga cikin sa Allah ya baka albarkacin sa amma yanzu wasu matsaloli na rayuwa suna so su hana ni karasawa shine don Allah ina roƙon addu'a daga gare ka da kuma dukkanin ƴan uwa masu halartar wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai albarka akan Allah subhanahu wataala da ya bani ikon karasa haddacewa da kuma kyautata tilawa da kuma kyakkyawar tilawa mai karfi kuma wani irin zikiri zan lazimta domin samun biyan wannan babbar buƙatar tawa eto farko dai shine addu'a din kai ma kanka kai sai maka ma kanka da addu'a a koyaushe a wuraren amsa addu'a domin yayin da mutum ya zamanto yana da damuwa akan abu to koyaushe zai rinka roƙon sa to kuma Allah madaukakin sarki zai biya masa bukatarsa kuma kamar yadda ka nemi ƴan uwa su yi maka addu'a mu ne maka addu'a Allah ya yassare maka hakika wannan manufa ce kyakkyawa manufa ce madaukakiya mutum ya zamanto burinsa a rayuwa ya samu haddan littafin Allah yayin da ka haddace alqur'ani ka shiga cikin sauran makaranta alqur'ani wanda suke sune iyalin Allah Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana da iyali a bayan kasa sai sabai suka ce suwaye iyalin Allah ya rasulullah yace ahlul qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu mabuta alqur'ani makarantansa sune iyalin Allah sune makebantan bayi na Allah dan haka kai kwadayin samun wannan hakika wato manufa ce kyakkyawa madaukakiya da ya cancanta mutum ya zabura domin ya samu wannan saboda Allah ya yassare maka to amma kuma dole ne sai kai bakin kokari ba kawai zaka zauna ne kace ai kana roƙon Allah ko kuma a baka wani zikiri wanda zaka ba kawai sai ka wayi gari ka ganka kawai ka haddace alqur'ani a'a dole sai da ijtihadi dole sai kai bakin kokarin ka kuma kowa zai samu abin da yake samu ne gurgurdan kokarin sa gurgurdan kokarin ka gurgurdan irin abin da Allah madaukakin sarki zai baka kuma go kokarin naka shine zai nuna gaskiyar nufinka wajen abin da kake nema amma idan baka kokari kawai sai cewa kake ai maka addu'a to ya zama to guri ba kyakkyawan ba kauna bace ba kyakkyawan fata bane wannan kyakkyawan fata shine kai abu sannan kuma kana kokarin samun sa saboda haka ai bakin kokari duk wanda yake son yin haddan alqur'ani bayan ya nemi taimakon Allah jalla wa ala to sai kuma yayi bakin kokarin sa kan ya dauki matakan da za su sanya shi haddace alqur'ani din kan ya rinka yawan ya ware lokaci da zai rinka zama ya yi shi da kuma ya rinka takararsa har ya samu ya zamanto ya shiga cikin zuciyarsa Allah madaukakin sarki ya bamu alqur'ani ya bamu albarkacin sa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين
اتبع ما أوحي إليك
من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فلنبئهم بما كانوا يعملون.
الله تعالى يتي اتبع ما أوحي إليك من ربك كبي أبندا أكي وهينسا يزوى غريكا دغا أبنججنكا شيني القرآن bin alqur'an bin sa da aka umarce shi da shi salawatullahi wa salamuhu alai shine wato yabu umarnin sa da hannun sa kuma yayi aiki da shi kamar yanda aka umarce shi yayi aiki da shi domin shine ma'ana al-ittiba al-ittiba bin umarni ya daga ciki kuma al-ittiba shine ka kasance a wato san wanda kake bi asali daga wato bin wani ne akan matakan sa ya taka nan kai ma ka taka ya taka nan kai ma ka taka to inda duk alqur'ani ya jaka ka jawo ya zuwa gare shi ma'ana wato dai ka kasance mai aiki da alqur'ani la ilaha illahu shi ko ubangijinka babu abun bautawa da gaskiya sai shi Allah ta'ala yace itabi ma uhiya ilayka min rabbika ka bi abinda akai wahayin sa ya zuwa gare ka daga ubangijinka bai ambaci sunan Allah ba sai ya ambaci wato sifar sa yace rabbika ubangijinka ya rasulullah domin a ciki a nuna masa hanana wato rahmar Allah da kulawar sa da shi cewa wannan abin da aka yi wahayi daga wanda yake shine ubangijinka wanda yake mahaliccinka mai tasarrufi a cikin halittarka a cikin sha'aninka kuma mai kula da kai domin daga cikin ma'anar ar-rabbu shine mai kula da wanda yake shine ubangiji wanda yake shine bawan nasa to abin da aka saukar ya zuwa gare ka daga ubangijinka ne wanda yake mai matsalanciyar rahama a gare ka babu abun bautawa da gaskiya sai shi wato makadaicin sarki wanda yana ɗaya daga cikin wato yabo ga Allah jalla wa ala wanda yake shine alqaulul haq magana ta gaskiya ita ce yabo ga Allah babu abin da bawa zai faɗa irin yabo ga ubangijinsa to shi kansa Allah jalla wa ala ya yabi kansa ka duba a cikin wannan muqami Allah ya yabi kansa domin nan ba wai kawai dan ai ikrarin tauhidi bane daga cikin fa'idar ambatan la ilaha illa huwa shine a yabi Allah jalla wa ala domin kuma babu yabo na Allah da ake yi kamar wato ifradin sa kai tashi da ibada wannan kalma ta la ilaha illa Allah ita ce mafi kyawu wato kalma da tafi komai yabo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah a wata riwayar da cikon la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu mafi alkhairin abinda na faɗa ni da annabawa gabani na shine babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa a'rid anil mushrikeen ka bujire gabarin mushrikai wato kada kai jajayya da su ka rabu da su akan abin da suke ce mata wal yaqulu darasta da suke cewa ai darasin alqur'anin yaje yi wannan yaje biya masa yazo yake gaya muku to ka bujire musu da su kada ka damu da abin da suke faɗa ma'ana kada ka tasirantu da wannan adan a nuna mana wato maganin abin da ake ce psychological warfare yaki na wato a rusa ma'anawiyar mutum a rusa kudirin zuci a rusa karfin zuci shine mabunan yaki to maganin sa shine ka kau da kai gabarin sa kuma ka ci gaba da aiki da abinda kai imani da shi ba kawai ka tsaya kana da awar ba kuma kai aiki da shi domin wannan shine yafi komai maganin mu'araba wanda suke jayayya da mutum abinda suke so shine ka bar abinda kake yi yayin da ya zama to kan cewar suka ci gaba da fada kai kuma kana nan kyam akan aikin abu aiki da abin da kake yi to ba abin da yake rusa ma'anawiyar su yayi yaki da wannan abin da suke so su cusa maka na su rauna na zuciyarka irin wannan wato kai istimrari akan aiki kuma ka kau da kai kada ka ce zaka tsaya kana mayar da martani akan abubuwan da suke yi kana neman ka kare kanka yayin da duk mutum yake kira zuwa ga Allah kada ya shigaltu da kare kansa ya shigaltu da bin Allah kai dai kada ya zamanto kan cewar tsakaninka da Allah ba kyau idan tsakaninka da Allah yana da kyau to duk abin da sauran mutane suke je su tai shi Allah shine zai maka yakin shi Allah shine zai zamanto mai maka yakin to shi yasa sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka kau da kai gabarin su to mu ma kuma a cikin wannan muna da kyakkyawan misali idan dai zamu tsaya akan alqur'ani muna aiki da shi muna kira ya zuwa gare shi to duk irin sauran abin da mutane suke faɗa na aibata addini na aibata masu bin addini na aibata masu bin sunna to kada ya damu mai addini kada ya damu mai bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan wannan tafarki Allah shine zai masa yake walau sha Allahu ma ashraku da Allah ya so su waɗannan mushrikai ma ashraku da ba su shirka ba ai da Allah ya so sai ya sanya su zamanto tamkar mala'iku ya sanya kowa ya zamanto mala'ika dole sai ya da Allah kawai to amma ba haka Allah ya so ba Allah ya so ya jarabci mutane ya jarabci bayinsa shi yasa ya ba mu mutane iko na sanin gaskiya da sanin bata da ikon in sun san gaskiyar tubita subita ko kada subita to Allah ya ce walau sha Allahumma ashraku da Allah ya so da ba su shirka ba wama ja'alnaka alaihim hasiba ba mu sanya ka makiyayi akan su ba ay raqiban mai kiyaye aikin su wanda yake kiyaye wanda yake kuma zai hana su wanda yake shine zai kula da yi musu hisabi wama anta alaihim biwakil kuma kai ba mai wato kai ba mai tsarewa bane akan su mai tsare su akan cewa dole sai sun bi gaskiya ko kuma dole ba za su fada cikin bata ba wato Allah ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan amma ya ambaci wannan domin ya rarrashe shi ya masa tasliya domin kada ya damu da wato batan waɗanda suke bata domin shi wannan ba nauyi ne wanda Allah ya dora masa ba hisabun sai yana wajen Allah lasta alaihim bi musaitir kai ba wanda yake mai tsayuwa ne da tasiri akan su ba mai tasiri akan dole sai sun bi imani a dole sai sun bi daidai ko sun sai sun karkace ga barin abin da ba daidai ba to sannan kuma Allah madaukakin sarki yayi muhataba ga mu'minai akan wato wajen alakar su da kafirai a na zaman alaka ta kira da suke yi musu da kuma hulɗa da su ta yau da kullum Allah ya ce wala tasubbul ladina yad'una min dunillah kada ku zagi waɗanda suke bauta ma ba Allah ba fa yasubbullaha in kuka yi haka sai su kuma su zo suna zagin Allah aduwan saboda zalunci bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba suna dauka kan cewa yin haka kamar daukan fansa suke ma iyayen gijinsu kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahum kamar yanda muka zayyana ma waɗannan wato mushrikai suke alfahari suke yin ta'assubi suke ta'assubanci ga iyayen gijinsu suke tsayawa kan su kare su su taimake su ba tare da kan cewa iyayen gijin nasu sun cancanci wannan ba to kamar yanda muka yi haka haka muke kawata ma dukkan kowace al'umma irin aikin su thumma ila rabbihim marji'uhum sannan yazo ga ubangijin su za a mayar da su fayuna ake mayar da su fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun sai ba su labari kan abin da suke aikatawa wato Allah madaukakin sarki ya hana sahabbai da su zagi waɗanda wato su zagi gumaka dan kada wannan zagin na gumaka ya zamanto shine sanadiyar da kuma za a zai kai ya zuwa ga su su mushrikai su rinka zagin Allah asali zagin gumaka babu laifi a cikin zagin gumaka tunda gumaka ba su da wata sifa ta wato ba su da wani sifa ta yabo da za a yabe su domin shi domin ma'anar zagi shine ka aibata mutum ka faɗi aibinsa ko ka nasabta shi ya zuwa ga tawaya da rashin cika ko ka faɗi abin da zai zamanto ya mai da shi wulakantacce to dukko waɗannan abubuwa sun cancanta ga gumaka wulakantattu ne kuma ba su da wato wata sifa da ta ba su wata kima da har za a faɗi kimarsu da har za a yabe su to amma yin haka duk da yake ya halatta zai kai ya zuwa ga abu wanda yake na barna shine ai abin da bai dace ba shine zai kai ga su waɗanda suke bauta ma waɗannan gumakan su ta'assubi su ce a'a ta yaya za a yi aibata waɗanda muke riko da kima to bari mu ma mu rama sai ta kai su zuwa ga zagin Allah wanda yake kuma in zagin Allah din da za su yi aduwan bisa zalunci dan ba wai daukan fansa suke ba da yi suke yi bisa haƙƙi da sai a ce sun yi bisa haƙƙi ne to amma ba su da haƙƙi dan me za su zagi Allah Allah daidai yake da gumaka haƙƙin Allah daidai yake da haƙƙin gumaka ballantana a ce an taba haƙƙin gumaka bar a taba haƙƙin Allah kuma ai ba Allah ne ba wato musulmi ne suke yi dan me za a kai ya zuwa ga taba haƙƙin Allah jalla wa ala kuma wanda yake nuna kan cewar yin haka mafsada ce barna ce domin zagin Allah koda bisa zalunci ne domin zagin Allah musamman in ya zamanto bisa zalunci ai wato masifa ne da bala'i a bayan kasa domin a ji wannan kalma wato barna ce tunda Allah madaukakin sarki ba abin da ya cancance shi illa kyakkyawan ambato da kuma kyakkyawan sifa da ya bogare shi tunda shi da kansa ya yabi kansa ballantana kuma mu to abinda zai kai ya zuwa ga waɗansu ya zamanto suna yin kishiyar ya bogare shi suna zaginsa wannan mafsada ce to wannan yana ɗaya daga cikin wato tarbiyya da ake ma musulmi kan su zamanto yayin da suke wa'azi yayin da suke kira ya zuwa ga Allah suna amfani da kyakkyawan uslubi kamar yanda Allah ta'ala ya ce ma ahlul kitab wala tujadil ahlul kitab illa wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan kada ku yi jayayya da waɗanda aka ba su littafi illa ta hanya wadda take ita ce mafi kyau kuma Allah ta'ala ya ce wajadilhum billati hiya ahsan ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan kai kira ya zuwa ga tafarkin ubangijinka da wa'azi da hikima da kuma kyakkyawan wa'azi sannan kuma kai mujadala da su wato ka kafa hujja da su ta hanya wadda take ita ce mafi kyau kaga ba a ce da ta hanya kyakkyawa ba sai aka ce ta hanya wadda take ita ce mafi kyau to yana daga cikin mafi kyawun wannan hanya kada ka ce zaka aibata wato a waɗanda mushrikai suke bauta ma domin kada su kuma ya kai sai zuwa ga su wato a su aibata Allah jalla wa ala su zage shi wannan kamar kirista ne dan kaji kana mujadala da kirista ya saki magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace to kai ma maganin wannan bari ka saki magana akan annabi Isa kai haka sai ka kafirta ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kuma kace bari kai ma karama ka zagi annabi Isa sai ka kafirta ko dan shi'a ya zagi sayyidina Abubakar sai kace bari karama ka bar ka zagi sayyidina Ali sai ka zama fasiki sai ka tabi kai wannan kaga ba za ka yi wannan ba to wanda yake nuna kan cewa musulmi wato daban yake da sauran mutane mai adalci ne yana daga cikin adalcinsa ba zai yi abinda zai yana daga cikin adalcinsa zai toshe kafar barna abinda zai kai ya zuwa ga barna baya yin sa daga nan ne malamai suka dauki kaidar malam Imam Malik ya dauki kaidar saddu dara'i toshe kafar barna abinda yake asalin sa babu laifi a cikin yin sa amma idan zai kai ya zuwa ga barna aka hana shi to shi ma to shi Imam Malik sai ya rinka hana wannan bisa wannan ayar kaga asali zagin gumaka ba su da wani haƙƙi akallan sai zaman to yana cikin babin halal to amma zai kai ya zuwa ga barna zai kai ya zuwa ga zage Allah domin idan aka zage su sai su ce bari su yi sai hamiya ta ɗebe su wato taimako ga gumakan su da kuma neman kariya ga abin da suke rike shi da kima sai su ma su ce bari su bada kariya ga waɗanda suke ganin su ne iyayen gijinsu sai su ma su ce za su zage Allah to idan suka yi haka kuwa kaga sun yi barna to haka zalika dukkan wani abu wanda yake asalin yin sa halal ne idan zai kai zuwa ga barna to ka'idar fiqhu a wajen Malik shine ahana wannan shine ka'idar da ake cewa saddud dariya toshe hanya da za ta kai zuwa ga barna to akwai tafsili wajen yin ta dan kada mutun ka ce kowace barna ba kowace barna ce ake toshe ta ba kowace hanya ba kowane aiki ne da zai kai zuwa ga barna ake hana shi ba akwai barnar da ba a toshe ta akwai abin da yake aiki ne ya halatta amma zai iya kaiwa ga barna amma saboda nahjir ne zai kai ga barnar ba a toshe wannan kamar alal misali za a yanzu ba ana amfani da dawa ba domin a yi giya to yanzu za a zo a ce bai halatta a yi noman dawa ba domin inda ba a yi noman dawar ba da ba za a je a yi giyar ba wani sai ya zo ya ce to ai fiqhu ma abin da ya kamata kawai a daina noman dawa kowa mai noma ya je ya noman masara to in aka daina dawar sai a zo a yi ta alka sai a zo a yi ta masara yawanci malaman fiqhu malaman usul suna bada misalin wannan da inibi ana amfani da shi wajen giya wanda take wato kuma mai kima to idan aka ce baya daga cikin usul na shari'a a ce bai halatta ai noman inibi ba saboda ana samun waɗansu suna amfani da inibi dan su giya to kai ba za ka zo ka ce noman inibi duk da halal ne tunda zai kai zuwa ga barna shine amfani da shi dan ai giya ya zama to haram ba saboda haka noman ilimi haram ne ba a yin wannan ko kadan a cikin shari'a saboda wannan zari'a ce wanda take shari'a ba ta yi la'akari da ita ba ko kuma a ce ai mutane yanzu babu imani a zuciyarsu idan ana makwabtaka da juna yana kaiwa ya zuwa ga zinace a rinka neman matan mutane da ƴaƴansu da iyayensu a cikin gida da karnansu saboda haka maganin wannan kada ai makwabtaka kowa ya zauna tsakaninsa da makwabcinsa mul goma saboda a ce ai za a yi baganin barnar zina ko kuma a ce idan ladan ya hau kan hasumaya da ake kiran sallah babu lastika sai a rinka hawa kan ana hawa kan hasumaya in aka hau kan hasumaya ladan ya mutane don haka a daina hawa kan hasumaya ana kiran sallah kaga babu wani malami da yace ba za a hau kan hasumaya a kira sallah ba saboda cewa dari'a ce zuwa ga rinka hangen mutane a gida saboda an san cewa ladan zai ji tsoron Allah zai kama ganinsa ba zai rinka kallon gidan gidajen mutane ba to akwai dari'a wanda yake ba a ita bata wato kai wacce zuwa ga haram din nadiran take kaiwa wanda take ko tabbata tana kaiwa ya zuwa ga haram ita ce kamar wannan cewa idan dai zaka zagi gumaka to masu bauta musu kuwa za su yi amfani da wannan damar su kuma su zagi Allah to wannan sai a hana ta to wanda take tsakatsaki ake shakkar shin tana kaiwa ya zuwa ga haram ko bata kaiwa ga haram tana kaiwa ga barna ko bata kaiwa ga barna shine sauran malamai ba su yadda da ita ba amma maliki ya yadda da ita kuma yana daga cikin tsare shari'a da imam maliki misali shine kamar buyu'ul ina wanda ake cewa buyu'ul ajal irin cinikin da ma'aikata suka yi idan an biya albashi kaje ka sai a tamfa a kaje ka idan wata yayi nisa kaje kantun kori kace a baka a tamfa ta 20,000 zaka biya an yi albashi karshen wata in aka baka a tamfa sai kace ma mai kantin to ka sai a tamfar a waje na a 10,000 ka bani 10,000 yanzu karshen wata haka sai in baka 20,000 sai in zo a sai in baka 20,000 kudin a tamfar ka ba biyan ka ne ba na bashi a biyan ka kudin a tamfani akwai a tamfani kuma sayan a tamfana yi ba bashi naira 10,000 na karba ba zan biya ka 20,000 to kaga dai kamar dai wannan kai kamar kace ba ni 10,000 ne zan biya ka 20,000 to maliki hana wannan yace wannan dari'a ce zuwa ga ayi riba dan daga baya sai a zo a ce to maimakon ma in ce in sayar maka a tamfar to shikenan kawai ga 10,000 ka dawo mun da 20,000 kaga an yi riba din kenan kuma dama maqsudin shine wato ba a tamfar ake so ba kudin ake so to amma da zaka karba a tamfar ka tafi wajen wani daban ka je ka sayar da ita to wannan ba ita ce ina ba wannan shine tawarru ka gani wato ka zo wajen mai sayar da a tamfa ka ce ba ni a tamfa ta 20,000 zan biya ka karshen wata sai baka a tamfar sai ka tafi can wajen wani mai kanti daban kace da Allah ka sai a tamfar nan a waje na nawa zaka saya yace tunda ya san kana bukatar kudi yace 10,000 yace a 12,000 dai a har wata kila a kare a 10,015 ka sayar masa karbo 10,015 kai kuma ana binka 20,000 to kaga ba ku bai zamanto akwai tuhumar dake cikin tuhumar surar ina ba dan haka wannan imam maliki ya jaza irin wannan duk da wadansu malamai kamar a masabar imam ahmad suna cewa makruhi ne wadansu a wata riwayar a masabar imam ahmad kuma da haramci wannan surar ta daban take to tuhumar ba take tuhumar surar farko ba to kaga duk dai abin asali ciniki ne amma saboda zai kai ya zuwa ga surar barna ita ce surar riba shi yasa wanda yake ganin zai kai zuwa ga wannan surar sai ya hana wanda kuma yake gani a za mu duba asali ai wannan ciniki ne da ya halatta sai ya halatta shi kamar yadda yake a mazhabar Shafi'i ya hana cinikin bai'ul ina na'am ya ake a saida musu mashin 90,000 an sai musu 90,000 za su biya a ina za su sayar a kasuwa in suka sayar a kasuwa wannan shi kenan tawarruk ne shi ne tawarruk ɗin ba ina ba ne na'am sun riga sun saya a 90,000 za su biya sannan sai su je wajen wani daban je su sayar masa a 70,000 ko 80,000 ko 60,000 masu karɓi kuɗin su yi amfani da shi ba su da babur amma kuma suna da bashin kuɗin babur a kansu babu laifi wannan tawa shi ne ai tawarruku akwai a bisa wannan khilaf ɗin ne dai amma dai abinda yake abin tunda ba munazzam ba ne ba a shirya ba a tsara shi ba tsakanin wato mai saye da mai sayarwa babu laifi idan aka yi wannan babu laifi tunda a za a kyale mutum ne ya je kasuwa shi da rabansa idan ya je tunda ya an riga an sayar masa duk da yake an sayar masa bashi ne ya riga ya mallake shi to kuma daga cikin sharadin wato ciniki ya zama to ka mallaki abin da zaka sayar daga zarar ka mallaki abu to zaka yi tafarrufi da shi yanda kake so ko ka hau ko ka sayar in ka tashi sayarwa ko ka sayar kudi hannu ko ka sayar bashi di ya rage naka to amma yanda yake za a tsara shi tsaka inda da wajen mai sayi din ne shine zai zama to'ina to wannan ayar kamar yadda muka ambata ita ce asali na wannan ka'ida wanda Imam Malik ya dogara gare ta to sannan Allah madaukakin sarki yace ya ambata cewar kamar yanda Allah jalla wa ala wato ya zayyana ma mushrikai irin wannan soyayya ta gumakansu to haka nan Allah madaukakin sarki ya zayyana ma kowane al'umma irin abin da suke aikata ma ya zayyana musu aikin su suna ganin suke alfahari da shi suke kokari su kare shi koda kuwa wannan abun ba a bisa hujja bane kamar yanda zaka ga suna cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun mun sami iyayenmu akan wata hanya kuma mu masu koyi masu shiriya ne da wannan ba sa koda ku iyayen nasu akan abin da suke ciki bata ne ba sa tunani kan cewa wannan bata ne to wannan ya daya daga cikin wato wato sunnar Allah jalla wa ala yana daga cikin sunnar Allah kan cewar domin inda ba don wannan hali da mutane suke ba za su gaba da annabawa ba kamar din yana daga cikin hikimarsa ta ibtila'i ta jarabci mutane dan mutane su rinka ganin kan cewar abinda suke akai shine yafi dacewa ko kuwa gaskiya da turo musu daga manzanni to kaga sai masu hankali na kwarai masu alkhairi a cikin zuciyarsu shine za su auna su gani su bi gargajiya ko ku su bi abinda manzanni suka zo da shi to sannan kuma dai duk a ƙarshen al'amari ga Allah za a koma Allah madaukakin sarki ya ba mu mutane kowa ya ba su labarin abinda suka kasance suna aikatawa na'am
أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون
الله تعالى يقول وأقسموا بالله جهد أيمانهم كما سنيرن سواد الله إياكرن سواسو wato iyakar kokarin da za su yi wajen yin rantsuwa wajen karfafa rantsuwar la in ja'atuhum aya wallahi idan aya ta zo musu irin wadda suke cewa irin wanda aka kawo ta ga al'ummomin da suka gabata la yu'minunna biha su ko lalle za su yi imani da ita kul ka ce musu ya rasulullah innamal ayatu indallah ayoyi a wajen Allah suke zuwa da su ko rashin zuwa da su kuma wani jinsin aya Allah zai kawo wannan a wajen Allah suke ba a wajen manzanni suke ba manzanni ba su ne suke cewa idan aka ce ku kawo kaza sai su kawo ba a'a sai abinda Allah ta'ala ya ba su ce to gashi mun zo da gaskiya kuma ga aya da take nuna gaskiyar mu ba mushrike ba waɗanda ba wanda ake ma da'awa ne za su ce to in kai da gaskiya kake yi kaza mana manzanni ba sa amsa ma mutane akan wannan domin idan suka amsa musu suka zo da wannan kuma ba su yi imani ba to ko karshen su shine halaka kamar yanda suka nemi kamar yanda al-hawariyun suka nemi ma'ida ta zo musu Allah ya ce inni munazziluha ilaykum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibuhu 'adaban la u'adhibuhu ahadan min al-'alamin Allah ya ce zan saukar da ita amma duk wanda ya kafirta daga cikin ku bayan wannan to zan masa azabar da ban yi ma wani ba daga cikin talibai to ka'idar Allah sunnar Allah shine ayoyin Allah wato aya wato mu'jiza a wajen Allah take وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون مي زي سند دكو يا كو مؤمني انها اذا جاءت شيوا ايت ايار اذا تزو لا يؤمنون با ذا في ايماني با واتو با مي يكي سند دكو شيوار ايات ذات سانيه في ايماني اذا تزو با ذا في ايماني با wannan ayar tana da taujihin qira'a da dama da kuma tafsiri da dama domin idan kace wa ma yushirukum al-mukhatabun ana nufin su mu'minai cewa idan aya ku mu'minai me zai sanar da ku cewa idan ayar ta zo kamar yanda su kafirai suka nema kuma kuma kuka yi burin kan cewa ta zo cewa wannan ayar ba ce za ta sanya su imani ba za su imani ba duk da zuwan nata ko kuma idan khitabin ya zuwa ga su mushrikai ne wama yushirukum ya ku mushrikai da kuke neman a baku aya annaha idza jaa cewa idan ayar ta zo la yu'minun ba za su imani ba ko kuma a bisa daya kira'ar la tu'minun ba za ku imani ba cewa koda ta zo din kamar yadda kuka nema ba za ku imani ba wanda yake kuma karfafa wannan fuskar shine ayar da ta zo daga baya kan cewa Allah ta'ala ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kuma muna jujjuya wato hankulansu wa absarahum daga nan su kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yanda ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da abin da yazo da shi na ayar wa nadaruhum fi ughyanihim ya'mahun kuma mukale su a cikin wato a cikin batan su da kuma dugayan din su saba wasu ga Allah suna kai komo wato Allah ya yake cewa zai juye zukatan su idan ma da ayar ta zo a kaddara ce fare suka nema ta zo yayin da ta zo sai kuma Allah ya juye tunanin su ya juye hankalin su ya juye ganin su kamar yanda ba su yi imani ba daga farko to idan ta zo daga bayan ma yayin da ayar ta zo ba za su yi imani ba sai Allah ya kyale su a cikin batan su suna kai komo kaga kamar yanda suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya keta musu wata su ganshi ya rabu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a cikin riwayoyi na sunna ya nuna musu wata ya rabu kashi biyu kashi daya akan dutsen Abi Qubay kashi daya akan Quay Quran ya nuna musu yace ishhadu ku shaida sai suka ce hada sihrun mustamir wannan sihiri ne karfin sa ya kai bai tsaya ma da abin da ke faruwa a kasa ba har a sama ma ya kai Allah ya ce iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu hada sihrun mustamir to shine wato shi Allah jalla wa ala idan ka san Allah madaukakin sarki ka gane shi ka yadda da shi saboda imani to wannan shine abinda Allah yake shine abinda Allah yake so daga bayinsa amma ba ya zamanto ka bi masar ranka ba sai abinda kake so Allah yayye maka sannan ka dauka ta haka zaka yadda da Allah to baka bauta ma Allah ba ka bauta masar ranka ka ce ba zaka yadda da Allah ba sai Allah ya maka kaza to kuma ka dauka kuma Allah zai kyale kai maka kaza din a haka kuma Allah ya biye maka bayan Allah shine Allah kai ko wani ne kai ka bauta masar ranka kenan yayin da kake cewa kai ga ta hanyar da kake so imani ya zo ga ta hanyar da kake so ayar ta zo kafin kai imani to yayin da mutum bai imani ba a farkon marra to yayin da ayar ta zo da yake so to Allah zai juya ganin sa a wannan marra ta biyu ma ba zai yi imani ba shi yasa ake son mutum yayin da ya ga gaskiya yana ganin gaskiya ya mubadara wajen ba da gaskiya kada yayi nawa domin yayin da ya jinkiri a wannan marra ta farko to babu ka baka da tabbas yayin da kuma wata wani bayani ya zo wata aya ta zo Allah sai ya juye tunaninka ya zamanto kan cewar wani rikici ya zo maka shubha ta zo maka ka kasa gane gaskiyar yayin da kuka duk al'umma ko suna gane ta sun karba sai kuma kace a menene wannan ta ina bayanin yake ana kokarin a bayyana maka kai kuma ka kasa ganewa domin zukata a hannun Allah suke dan haka mu ji tsoron Allah jalla wa ala ba abin da yake gagara Allah a cikin halittarsa dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya nufa a cikin halitta shine zai afku abinda kuma bai nufa ba ba zai afku ba masha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun daga ciki hadda imani da kafirci kaga Allah ya ce walau sha Allahu ma ashraku da Allah ya so da Allah ya nufa ba za su shirka ba da Allah ya nufa walau sha rabbuka la amana min fil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya nufa da Allah ya nufa da duk abin da ke bayan kasa duk wanda suke bayan kasa da duk sun yi imani ta baki daya to amma Allah yana da hikima a cikin abinsa ko ba yadda za a yi ka san hikimar Allah ba za ka san nufin Allah ba amma za ka san abin da Allah yake so sanin abin da Allah yake so daga cikin abin da Allah ya aiko manzanninsa Allah yana son mu yi imani kuma Allah baya son kafirci amma Allah ya nufi za ka yi imani ya nufi mutum muayyani zai imani wani zai imani nufin Allah wannan ba wanda ya sani yana wajensa jalla wa ala sai dai kauna muna kaunar Allah yayi kamar yanda yake son mu imani muna kaunar Allah ya nufi imanin mu dan haka sai mu mubadara mu imani mu ji tsoron sa jalla wa ala wannan shine ainihin wato hakikanin a sifar Allah jalla wa ala babu abin da yake faruwa a bayan kasa face da nufin da sanin sa da nufin sa da kuma yarda da kuma izinin sa ya kuma rubuta shi amma ba wanda ya san abin da zai faru sai shi saboda haka duk wanda zai hujja da kaddara to sai wanda yake mai bin san ransa tunda baka sani ba zaka kafa hujja yanzu ka ce ma mutum kaje ka kwashe dukiyarsa kace ai Allah ne ya nufa na kwashe dukiyarka ka san nufin Allah ne da zaka ce ai Allah ne ya nufa to shikenan sai a kama ka a yanke maka hannu a ce ai Allah ne ya nufa kace dan me za a yanke min hannu in kace dan me za a yanke maka hannu kace Allah ne ya nufa zaka yadda da wannan in ba zaka yadda da wannan ba to kada ka yadda da kan cewa zaka dauki kudin mutane zan haka ba wanda zai hujja da kaddara da nufin Allah sai wanda yake san barna to abinda mushrikai suke kenan suna hujja da nufin Allah ai da Allah ya nufa da mun yi imani kware da gaske da Allah ya nufa da kun yi imani amma kun san nufin Allah ne kun san cewa Allah ya nufa ba za ku yi imanin ba amma Allah madaukakin sarki abinda ya bautar da mu shine da shari'arsa abinda yake so yayi umarni da shi a harshen manzanninsa ba abinda ya hukunta a cikin lauhul mahfuz ba wanda ba wanda ya sani shine kaddararsa nufin Allah shine abin da ke cikin lauhul mahfuz wanda ba wanda ya sani sai shi jalla wa ala duk wanda zai kafa hujja da wannan kuma batacce ne amma abin da yake hujja wanda yake da shine Allah zai kama mu shine da shari'arsa wanda ya aika manzannin sa ya bayyana mana imani ne imani mun san cewa za mu imani ko ba za mu imani ba wani yana cikin lauhul mahfuz ba mu sani ba mu abin da muka sani mu ba Allah kuma ya ce mu bi kuma mun ya nuna mana hujjoji ya nuna mana ayoyi mabayyana saboda haka muna tabbatar da wannan asali Allah ta'ala ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum muna jujjuya wato zukatansu da gannansu kamar yanda ba su yi imani da shi ba a farkon marra sannan mu kyale su a cikin tugiyar a cikin wato batansu suna kai komo a ciki shine ko yaushe wata ayat ta zo haka za ka ga akwai abin da za su faɗa kuma shi kansa a cikin wannan za ka ga wato gwanintar Allah Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu da bata
لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون
الله يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة دا أتشيمو منسى السوكر دا ملائكو يزوى جريسو وكلمهم الموتى كما متتو سكي مغانا دسو وحشرنا عليهم كل شيء قبلا هو مكا تاير دا دكان كوانا ابو مكا تاير دسو قبلا سنا غني واتو قلو قلو اقبانسو سنا بتوا دا كبري مكا سكا غنسو ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله بازاسو كسن چه سنا ين إيماني با إلا أن يشاء الله حسي ين الله يانفا ولكن أكثرهم يجهلون أمام في يوانسو سنا جاهل ترحكا wato imani ba kawai akan bayyanar aya bane iya bayani da bayyana gaskiya ba shine kawai sababin imani ba bayan wannan akwai nufin Allah sai Allah ya nufa sai Allah ya nufa dukkan wani abu ko da ga Allah ya sa ga sababin sa sababin ya tabbata ba zai tabbata ba sai da nufin Allah jalla wa ala so nawa ne mutum zai sha an san cewar magani shine sanadiya shine sababi na samun waraka da cuta mutum ya sha magani operation din ai operation din an ga cutar a yanke ta amma kuma lafiyar ba ta zo ba saboda wannan shine mu abin da ya bayyana a gare mu shine zahiri amma kuma akwai wannan iko na Allah jalla wa ala da kan cewa komai sai abin da Allah ya so masha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shine yake tabbata abinda kuma bai so abinda Allah ya nufa shi yake tabbata abinda kuma bai nufa ba ba zai tabbata ba to kaddu Allah ya ce da ya sauka musu waɗannan irin jinsin ayoyin da suke nema shine saukar mala'iku da kuma wato matattu su zo su yi musu magana a ce a kirawo iyayensu na da kakannin su yi musu magana sannan su ga ana fitar da mutane daga cikin kabari su ga duk irin waɗannan abubuwan ban mamaki ba wannan ne zai sanya su su imani ba sai idan Allah ya nufi imanin nasu amma mafi yawan su suna jahiltar haka to Allah madaukakin sarki yake yace wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa ai kamar yanda Allah ya fi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rarrashi kamar yanda muka sanya maka makiya suke gaba da kai duk irin bayanin ka da duk irin hujjar da kake bayyana musu suke kin imani suke kangarewa suke bayyana jahilci su kirkire gare ka ya rasulullah haka muka sanya maka kowane annabi aduwan makiya al adu jam'a kalma ce da take ga mufradi da jam'i da musanna duk ɗaya ne wa hum lakum adu alhali su makiya ne a gare ku kaga ba a ce ba a kawo aduun da sigar jam'i ba sai aka kawo shi da sigar mufradin sa Allah ya ce mun sanya mu kowane annabi makiya shayaqinal insi wal jin waɗannan makiya na annabawa shaydanin mutane da na aljanu wato shaydanu abin da ake nufi da shaydan wato almarid kangararru daga cikin mutane daga cikin kuma aljanu da suke gaba da annabawa yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli suna yin sashin suna wahayin sashi ina wahayin wato kawataccen zance zuwa ga sashi maganganu masu kyau kalmomi waɗanda suke wato na wanda suke amfani da shi tsakanin su da juna gururan domin su rudi kansu da kan cewa abinda suke akai da shi gaskiya ne su kira kansu kan cewa su ne waɗanda suka ci gaba su ne wayayyu su ne masu hankali su ne masu basira su ne masu tunani sai zaka zo da yan addini yan ci baya yan marasa sanin haƙƙin bil adama yan waran da suka basu san haƙƙin mata ba shine duk waɗannan kawataccen zance gururan dan su rinka rudin kansu kuma suna rudin mabiya shine wahayin da suke yi suna talqinin kalmomi haka zaka ji suna jifa da kalma domin yaƙi da addini domin yaƙi da manhajin annabawa to dama asalin abin da suke kenan kuma Allah ne ya ba su da nufin Allah suke wannan shine ya sanya mu annabawa waɗannan domin hikima irin ta sa walau sha'a rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya nufa da ba su aikata haka ba fadarhum wa ma yaftarun kyale su da abin da suke kirawa wannan shine cikar ilimi na Allah cikar ilimi da Allah idan ka san Allah ka san uslu ka san hanyar Allah jalla wa ala to duk irin rudin waɗanda suke yi wani wayaki da gaskiya ba zai rude ka ba ka san kan cewa ba wani abu bane illa wato jarabawa da Allah madaukakin sarki ya nufin ya jarabci bayin sa ya kal ya Allah me yasa Allah ya ce walau sha rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya so da ba su aikata haka ba amma Allah ya nufa haka shi yasa suka yi domin ya jarabci mu'minai da mabiya ya jarabci annabawa su yi hakuri akan wannan adawa su samu wannan hakurin nasu ya ba su ƙara daraja a wajen Allah jalla wa ala kuma domin mabiya su ma su yi hakuri kuma su gane abinda duk suka samu na kyakkyawar aqiba a ƙarshe ba su same shi haka wato ba su yi masa rukun sa kai na kashi ba sun san irin kimar wannan abin sai da aka yi gumurzu aka yi gwagwarmaya mutane suka yaƙi da su suka cije akan wannan yaƙin aka aibata su aka yi musu irin abubuwa daban-daban suka cije akan wannan suka dage har Allah ya kawo nasara sai su kaddara nasara sabanin da a ce kawai daga zarar an zo an fada ce kowa kawai ya bi ba za a ga kimar wannan gaskiyar ba amma Allah madaukakin sarki haka ya rattaba al'amuransa kuma shine mai hikima cikakkiya dan haka Allah ta'ala ya ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai rarrashin sa bayan ya nuna masa cewa wannan sunnar sa ce fa kamar haka yayi sauran annabawa ma haka ake musu ka duba ka ga me annabi me fir'auna yake ce ma yace ma yace ma yace ma yace ma mutanansa am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinu wa la yakadu yubin ni ne nafi muku wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ga waɗannan ƙoramu suna gudana a ƙarƙashi na bayan yace ma shine ubangijin su al-a'la ya nuna musu irin abin da yake da shi na mallaka am ana khairu min hadha alladhi huwa mahinu ni ne nafi ko wannan wanda yake wulakantacce wala yakadu yubin ba ma ya iya bayanin magana fastakhaffa qaumahu fa ata'u yayi wasa da hankalin mutanansa yayi mai da hankalin su wato hankalin wawaye sai ka bishi har Allah wannan ya zama to sanadiyar halakar su to amma mutanen kirki fa mutanen kirki sun bishi basu bishi ba irin mu'minu ali fir'auna sai ya dage yayi tai musu wa'azi ya nuna musu kan cewa abinda suke da shi suke akai bata ne yayi musu gargadi yace idan ƙarya yake yi ƙaryarsa tana tare da shi amma in gaskiya yake fada fa abin da yake fada ba zai zo muku din yayin irin wannan ne taimako dan kaga daga cikin mutane akwai wanda wannan zuhrufal qawli din ba zai rute su ko muna gani irin yanzu yanda ake amfani da wa'innan wannan zuhariful qawl din kuma yanda ake amfani da shi a da haka a yanzu ma kafirai yanzu suke amfani da shi a kira musulmi in masu zurfafawa a addini a kira musulmi yan zafafawa yan wuce iyaka fundamentally fanatics su kuma a kirawo su sune al-ahrar intertu sune liberals wato masu sanin yanci duk dai irin waɗannan maganganun sune masu sanin haƙƙin dan adam sune masu sanin haƙƙin mata masu ba ma yara haƙƙin su waɗanda goko kuna nima kuma yadda al'umma cikin dark ages wato al-qurunul mudhlima wato al-qurunul mudlima wato lokacin duhun kai cikin jahiliya wai kaji wai amma yadda mutane zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai yadda mutane cikin jahiliya su kuma suna ganin yanzu ai muna cikin al-qarnil 20 karni na 20 duk irin waɗannan kawataccen zancen to waɗanda suke yin wannan ba kawai shaydanin mutane bane da shaydanin aljinu hadda shaytanin aljinu wani lokaci sai ga wata kalma daga ina take ka rasa ma ba abin nan wani marubuci ne shi ma ka rasa wanda ya faɗa daga cikin marubutan nan ko wani shaytani ne kawai yazo ya faɗa shaytani ne kawai zai zo ya faɗa yanzu kamar zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shaytan inda kansa zai zo bane musu yazo a surar Suraqah bin Malik ya ba su ra'ayi ya ce ga abinda za ku yi daga baya a nemi waye ya kawo wannan ra'ayin a rasa dama shaytan din ne yazo da kansa ya faɗa to ballantana kuma aljanu suna tare da mutum suna yin waswasi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta waswasin shaydan cewa yana jefa yana sanya wato abin nan a bututunsa a cikin zuciyar dan adam wanda yake zai rinka tarsa masa waswasi yayin da ya ambaci Allah sai ya kawai ya buya amma in ya gafala daga Allah sai ya jefa masa abubuwan da yake so na waswasi sai ka zauna kan cewa kana tsammanin wai kai tunani kake yi kai marubuci ne kana rubuta magana makala mai ma'ana nan ku dubba wani abu kake rubuta ba illa wahayin shaydan ne yake taimaka wahayi yayin da ya zama to kan cewa ba gaskiya kake faɗa ba ka rubuta ka ɗauki alƙalmi kana rubuta yaƙi ga addini da uslubi na magana wanda yake zai ja hankalin mutane to ba wani abu ne illa wahayin shaydan kuma kai ma ka zama to shaydanin mutum Allah ya kashe mu da zamantowa cikin waɗannan Allah ya ce wali tasgha ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah wato domin hankula na waɗanda ba sa imani da lahira su karkata zuwa ga irin wannan zuhrufal qawli din wannan kawataccen zancen domin waɗanda ba su imani da lahira ba su ne wannan abu zai kayatar da su domin su ne suke ganin rayuwar duniya ce tunda su shaydanu harshen su da suka sani harshen zayyana rayuwar duniya ne amma waɗanda yake sun yi imani da lahira wannan abun ba zai rude su ba domin daga sun ji wannan sai su wannan fa duk fa ana maganar duniya ne to in muka mutu fa kai ka kafir ba a zancen mutuwa kada ka kawo zancen mutuwa to su abinda ba dan ba su yi imani da lahira ba kuma su ne suke rudewa da irin wannan zancen shi yasa wannan shine wato hikimar da Allah ya ambace su da wannan sifar bai faɗi sauran shikashikan imani ba na imani da Allah da annabawa da mala'iku sai kawo imani da lahira domin tanan ne suke zai kema waɗanda suke mabiyansu domin su same su ribace su da wannan kawataccen zancen. Amma daga kazarar ka kawo zancen lahira, to shikenan sai ka rusa musu. Wal yardahu, domin kuma waɗannan su yarda da irin wannan zance. Wal yaqtarifu ma hum muqtarifun, kuma su tsururci irin abin da suke tsururin sa na mummunan aiki, wato su iktisabi irin abin da take yi na mummunan aiki. Wato wannan tamkar wani shimfiɗa ne yake musu, abin da shaidanu suke gaya musu na mummunan zance na yaƙi da annabawa, sai sun shimfiɗa shi tukuna, sannan za su tsaya su yi fitsara ta su a bisa asali. Ai, wanda yake yin fitsara, akwai wanda yake yin fitsara don mujarradin hawa, amma akwai wanda yake zai ma ita kanta fitsarar ya mata istinadi na kamar dalili na hankali, ba na wato abin da zai zama to kamar dalili da yake gani kamar na tamwihi ne na hankalin mutane, ya ce ya kafa masa hujja, ya ce ai abin da yasa muke kaza domin kaza ne, abin da yasa muke kaza domin kaza ne. Kaga ta haka ne za su sanya ma zina ta samu asalinta, za su sanya ma wato luwadi ya samu asalinta, ba za a kira shi da sunansa ba, sai a ce a namiji mai sha'awan namiji, domin a nuna ka Adam mai za ai ba haka bane, ai wannan ɗabi'a ce irin ta dan Adam, waɗansu haka Allah ya yi su, har sai an nemi wani asasi na ilimi na tunani wanda za a yi justifying din wannan abu. To Allah madaukakin sarki nan shine ya tona mana asirin su, ya faɗe su, wal tasga ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah, hankalin wanda ba sa imani da lahira, sai kaga sun karkata zuwa ga irin wannan zukhrufal qawli din. Wal yardahu, su yarda da shi, su aminta da shi. Wal yaqtarifu ma hum muqtarifun, sana again wannan su gina abin da za su aikata na munanan ayyuka. Na'am.
Afa ghayrallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala, والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
الله مدوكتين سركي ينا يكي مخاطبر من زنس صلوات الله وسلامه عليه يتي أفغير الله أبتغي حكما كتي يا محمد صلى الله عليه وسلم afa ghayrallahi abtaghi hakama, shin wannan Allah zan nema mai hukunci, wannan Allah zan nema ya zamanto mun mai hukunci. Wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala, alhali ku Allah shine wanda ya saukar da littafi ya zuwa gare ku mufassala, wannan littafi muwaddiha, ai mai rarrabe komai, wanda yake abin rabe mai rabe hukuncin sa a rarrabe. Walladhina atainahumul kitab, wadanda ku muka basu ilimin littafi, ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bilhaq, suna sani da kan cewa shi wannan littafi da muka baka ya rasulullah munazzalun min rabbika, abin saukarwa ne daga ubangijinka bilhaqi, da gaskiya. Wato kenan ahlul kitabi suna ganin sa, suna sanin kan cewar wato gaskiya ne. Fala takunanna min almuntarin, dan haka kada ka taba zama cikin masu kokonto. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kuma kalmomin ubangijinka sun cika sidqan, wajen gaskiya na labari, duk abin da ke ciki sun cika a ciki, wato sun samu kamala na fadan gaskiya. Wa adla, kuma wato sun cika a wajen hukunci, wato dukkan abin da ke ciki na hukunci ya cika wajen adalci. La mubaddila li kalimatihi, babu mai musanyawa ga kalmomin ubangijinka. Wa huwa as-sami'ul 'alim, shine mai ji, shine mai gani. Allah yana karfafa zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rarrashe shi da cewar kada ka damu da waɗannan da suke gaba da kai, suke aibata ka, suke nuna suke amfani da kalmomi na wato kawataccen zance domin su rinka rudan junan su kuma suna rudan mabiyan su kada ka damu da su kamar haka muke ma sauran annabawa to sai kuma Allah ya faɗa abin da zai da ƙara karfafa shi ya ƙara samun sabaki akan abin da yake akai na wato hukunci na abin da yazo masa daga Allah yace shin wannan Allah zan nema ya zama tumi hukunci wane ne wanda yake kamar Allah a wajen hukunci wannan Allah zan nema me zan koma zuwa gare shi iyaye da kakanni ko ko jahiliyar wani kato wanda yake shine yazo ya kirkiro shi ko ko zuhrufal qawl nashayatinul jinni wal insi suke kawo wanda za su kawo gaskiya wanda za su kawo bata asurar wato haske domin su yi mutane domin su rudi hankalin mutane yanzu zaka duba tsabtar dake cikin addinin musulunci da hukuncin dake cikin da alqur'ani yazo da shi za ka kamanta shi da abin da jahiliya tazo da shi za ka kamanta shi da abin da tsare-tsare yazo da shi me ake da shi na jahiliyar wanda yake za a nuna ma addinin musulunci me suke da shi suke tutiya da shi tsiraicin mata ko kafi tsarar ko cin mutuncin annabawa me suke da shi wanda yake darasta mutum wanda yake darasta adalci wanda yake darai wanda yake aibata zalunci me suke da shi wanda suka kawo ma duniyar ba su ne suka kawo makaman kare dangi ba su ne suka kawo wato halakar da dan adam suka mayar da mace ta zaman to sai dai amfani da ita wane ne ya kawo masana'antar da'ara masana'antar batsa kudin da suke kashewa akan batsa kawai akan filatile na batsa da ake gani a America a shekara wajen kusan yanzu 13 da suka wuce a wata shekara sai da aka ce abinda ake kashewa a America kan filatilan batsa da mutane suke batar da kudin su ya fi karfin dukkan bashin da kasashe matalauta suke bi ake bin su a duniya duk bashin da ake bin kasashe matalauta abinda America suke kashewa akan kallon batsa da da'ara da wofi da wato fusarar da ake nunawa tsiraici da ake nunawa a kudin da ake kashewa akan wannan yafi bashin da ake bin kasashe na duniya irin su Mali irin su Burkina Faso irin su Congo irin su Nigeria da sauransu to a waɗannan su ne abinda suka kawo ma duniya su ne ake nema mu bar Allah mu koma zuwa gare su to shi yasa sai Allah ya ce aice ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kace wannan Allah zan nema ya zama to mai hukunci Allah wanda yake shine mahalicci shine mai isa matuƙa wajen rahama wanda yake shine sanin sa cikakke yafi kowa sanin maslaha yafi mu kanmu mu sanin maslahar kanmu ko kuwa mu ne zamu zama to masu hukuncin ko ko wani addini ne daban zai zama to shine zai zama to mai hukunci akan mu a cikin wannan akwai bayanin kan cewar hukuncin alqur'ani babu zabi akan cewar ba mu da wani hukunci da zamu karba an ba hukuncin alqur'ani ba shine nan Allah ta'ala yace alhali Allah shine ya sauka muku da littafi mufassala wanda yake abin rarrabe hukuncin sa wato komai da komai yana cikin alqur'ani na bayanin hukunci kuma wannan haka yake idan babu shi nassan a cikin alqur'ani to akwai shi nassan a cikin sunna in babu shi nassan a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam qiyasi jalili ya tabbatar da shi idan babu shi a cikin qiyasi jalili ijma'in malamai ya tabbatar da shi ba zai fita a cikin wannan ba dukkan wani hukunci daga nan ne kuma dukkan sauran abubuwa na hukunce-hukunce kamar su masalihul mursala kamar su saddu dari'a din da muke ambato kamar su shar'u man qablana duk suna shiga cikin wannan ala sabilit tada walladina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bilhaq wannan shaida ce Allah ta'ala yake bamu akan cewa ahlul kitabi suna shaidawa cewa alqur'ani din nan sauka ne daga ubangiji da gaskiya wato ma'ana idan ma basu shaida ba to abinda suke tare da shi na ilimi shaida ne akan haka kuma wannan shine abin da yanzu yake nunawa irin malaman mu musulmi da waɗanda baba da waɗanda kuma daga baya suka musulunta irin su professor Abdul Ahad Daud wanda suka je suka bin littafin ahlul kitabi din a wannan har a wannan zamanin su suke tabbatar da kan cewar haƙiƙa alqur'anin gaskiya ne kamar irin su ga wannan ma Dr. Abdullah Lawrence Brown yana da website ku je ku search a Google dinsa Abdullah Lawrence Brown likitan ido ne yana nan har yanzu a Madina ya rubuta littafai ya kawo littafin ko za a samu wanda za su buga suna nan mun zo da su in Allah ya sa waɗanda suke da ikon za su buga su da turanci a su zo su mu ba su wa'annan littafai ya bada izini a buga su dan a yaɗa su mutane su sani irin waɗanda suke su ne ahlul kitabi din والذين يعلمون والذين آتيناهم الكتاب سوني وند الله يباسو ilimin littafi sun goma sun bincike ilimin littafin nasu kuma suka gane alqur'ani gaskiya ne suka zo suka yi imani suka zama to musulmi likita ne ƙwararren likitan ido wanda yana da ja'iza na taɓa ba ku labarin sa to su suna sanin cewa alqur'ani dinnan abin saukowa ne daga ubangiji daga ubangijinka da gaskiya dan haka kada ka zama to cikin masu shakka wato wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa shakka ba amma Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan domin sauran mutane idan shi kansa an ce kada kai shakka tare da cikakken ilimin sa to ballantana kuma mu da muke ilimin mu bai kai nasu ba nasa ba to kada mu ne mun ba da aula bai cancanta mu shakka ba saboda kada mu taba shakka kan cewa alqur'ani dinnan sauka ne daga ubangiji da gaskiya sannan Allah ta'ala ya sifanta wannan alqur'ani da cewa ya cika a wajen gaskiya wato yana da kamala wajen gaskiya babu gaskiya kamar gaskiyar da ke cikin alqur'ani wato labarurukan alqur'ani su suka fi komai gaskiya kamar yadda kuma hukunce-hukuncen alqur'ani su suka fi komai adalci babu adalci irin adalcin da ke cikin alqur'ani alqur'ani da yake kai alqur'ani da yake kai adalci har akan kanka har akan iyayenka har akan fakiri ne in ma fakiri ne wai kada ka ji tausayin sa kace bari ka so shi kake yin adalci ya zama to ka cuci mai dukiya a kansa bayan ku mun san tsarin duniya yanzu tsarin ƴan gurguzu zalunci suke ga masu kuɗi kamar yadda ƴan jari hujja suke zalunci akan marasa kuɗi saboda haka la ilaha ula'i wala ilaha ula in kace wannan kake so ba ka samu adalci ba adalcin wato zaluncin talakawa ba shine aula bisa zaluncin masu kuɗi ba duk zalunci baki ne saboda haka gurguzu ba shine aula bisa jari hujja ba wala jari hujja yake aula bisa gurguzu abin da yake aula shine adalci wanda yake ba za ka same shi ba sai a musulunci shine shine wato kalmar Allah ta cika a cikin adalci babu mai canza maganganun Allah wa huwa as-sami'ul alim sannan Allah shine mai ji shine masani sannan Allah kuma ya gargade mu ya kawo shi da sigar muhasaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya zamanto ya isa matuƙa a cikin zukatan mu Allah yace wa in tuqi aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah idan ka bi mafiya yawan waɗanda suke bayan kasa za su fatashe ka daga tafarkin Allah in yattabi'una illa dhann ba abinda suke bi illa zato wa inhum illa yahrusun kuma kawai su suna kintar abu ne suna fadan sa ba da ilimi suke aiki ba wannan shine Allah yake tabbatar mana da kan cewa mafi yawan abinda ke doron kasa na ilimin mutane an gina shi ne akan zato kuma yanka ake fada kuma idan ka dakata su za su fatar da kai daga tafarkin Allah saboda haka ba majority ake bi ba in kace zaka bi mafi yawan mutane ba akan gaskiya suke ba gaskiya zaki zamantowa akan mutum ɗaya ne ba mun gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari annabi zai zo ba shi da kowa sai shi kadai wani annabi zai zo ba wanda ya bi shi sai mutum ɗaya wani annabi ya zo al'umma ta bi shi wani annabi kuma ya zo al'ummomi masu yawa sun bi shi saboda haka mizanin Allah jalla wa ala ba anan yake ba mizanin Allah akan kashin gaskiya din ne ita gaskiya ba ta tabbata da yawan mabiya yawan mabiya ba shine shaidar gaskiya ba kamar yanda karancin mabiya ba shine dalilin rashin wato ingancin gaskiya ba gaskiya hujjarta tana nan a kashin kanta burhaninta hujjarta a bayyane yake saboda haka ana binta ko da babu wanda yake binta dan haka ka zamanto mai bin gaskiya ko da babu kowa tare da kai kuma kada ka bi bata kuma yawan mabiya bata Allah madaukakin sarki ba abin da yake gagararsa sai azaba ga kowa da kowa a bayan kasa wannan kuma ba zai gagara Allah jalla wa ala ba saboda haka kada ka ce ai mutuwar yawa kaka ba ai ma Allah wannan walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil adhab mushtarikun ba zai amfane ku ba idan kuka zamanto yayin da kuka yi zalunci a duniya cewa a yau a ranar lahira kun zamanto kun yi tarayya a cikin azaba dan kun yi tarayya wannan ba zai amfane kun yi tarayya a cikin azaba ba zancen mutuwar yawan kaka bace wannan dan haka dan kada ka ce wai dan ai zaka waiga kaga ga sarki kaga ga dan majalisa kaga ga wani kaga ga mai kudi wani kaga ga wani ga wani duk inna kullu fiha duk kuna cikin ta wannan zai zamanto muku sauki babu sauki wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannama ad'u rabbayan fasinci wa qala alladhina istakbaru lil ladina tu'ifu inna kullu fiha inna allaha qad hakama bainal ibad masu girman kai suka ce ma masu rauni inna kullun fiha duk muna ciki Allah ya hukunci akan bayinta wannan kawai ya isa sun ce suka ce ba tsaya ba wa qala alladina fi nari li khazanati jahannam qul rabbukum yukhaffif anna yawman min al'adab dan wuta da wadanda wanda suke cewa inna kullun fiha din dun muna ciki suka ce ku roka ma ubangijinku ya saukake mana rana daya ta azaba idan da kasancewar duk suna ciki ya basu wani sauki na azaba yaushe za su nemi ai musu sauki ko da kwana daya ne so da kada ka rudu da yawan masu bin ƙarya ka ce wai yi mutuwar yawa kaka ka tsaya tare da gaskiya komai karancin kuma komai dacinta inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin ubangijinka lallai shine mafi sani da wanda ya bace gabarin tafarkin sa kuma shine mafi sani da wanda suke shiryayyu to kuma shine yake mana bayani ana shine yake mana bayani saboda haka mu rike alqur'ani sai ya bayyana mana su waye shiryayyu su waye batattu kada ka ce zaka rudu da shayatin jin wal insu yi ba'dhum ila ba'd zukhrufa alqawli ghurura abinda take fada duk wato rudu ne Allah madaukakin sarki shine yake fadan gaskiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon santata Allah ya sanya mu zaman to min a'immatil muttaqin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.